A cikin gwamnatin shekaru da suka gabata, an yi ta tsallin murna da kasancewar akasarin kasashen yankin Afirka ta Yamma da ta Tsakiya sun kama turbar tsarin demokradiyya wanda ke samar da shugabannin kasashe na farar hula ta hanyar zaɓe. To sai dai murna na neman komawa ciki a yayin da ƴan shekarun baya-bayan nan sojoji suka soma dawowa suna ɗauki ɗaiɗai tare da sake kwace mulki ta hanyar hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokradiyya. A cikin shekaru biyu na baya-bayan nan sojoji sun yi juyin mulki a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso da Chadi, sai kuma wannan makon ta tashi a jamhuriyar Nijar, inda shugaban askarawan tsaron fadar shugaban ƙasa da kansa ya juye ya zama madugun hamɓarar da shugaban da yake karewa. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya Najeriya ta birnin Kebbi yana ganin wannan babban koma baya ne ga burin da ake da shi na tabbatar da wanzar da tafarkin demokradiyya a nahiyar ta Afirka.
Wannan da yana nuna mana ne cewa har yanzu da sauran rina a kaba a tahiyyarmu da muke zuwa ta demokradiyya. Da yawa wato mutane sun yi mamaki, za mu ɗauka ma cewa a duniya duka an bar yayin mulkin soja, amma sai gashi yanzu kamar yadda ka nuna yana fitowa a lahiyar Afirka. Wannan ya nuna kenan cewa har yanzu sojojin kasashen Afirka suna da buri na siyasa, suna da buri na katsalanda ga mulki na kasa, basu wato basu koma ga turbar da dama aka san soja da shi ba shine tsaron kasa. Wato abin takaici ne tafiyar mu ta demokradiyya yana yin gaba ne ya dawo baya.
Bayan ayyana kansa a zaman sabon shugaban kasar Nijar na mulkin soji, jagoran masu juyin mulki a kasar General Abdurrahman Tchiani ya lissafo matsalar tsaro da tabarbarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, wanda kuma har kawo yanzu suke ci gaba da tsare shi. To sai dai da alama waɗannan dalilan ba su gamsar da wasu akasarin 'yan kasar ba.
Tabarbarewar tsaro, waye kwashe kayan kare ƙasa ya kawo jibge a fadar shugaban ƙasa domin kare iko, kuma da wannan makaman ne yau suke barazanar kwacen mulki. Kenan ƴan Nijar da aka mata mu farga, mu gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa, sun ci amana demokradiyya. Ba za su gamsar da ko yaro ƙarami bantana ba mai hankali, saboda harkar ci hanci da rashawa yau kowa sanin cewa 'yan siyasa sun kuka da kansu, saboda babu mai yarda ɗauki taro na ƙasa ba, saboda ya san zai fuskanci kuliya.
Wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, Abdurrahman Al-Kasum, yana ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulki da aka bayar.
Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su, in kuma sababbi ne ya san da su. Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar waɗannan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyyar demokradiyya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Ko baya ga kakkausan suka da Allah wadai da juyin mulkin na Nijar ya fuskanta a duk faɗin duniya, wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar kulla wani haɗin gwiwa domin tunkarar lamarin. Tuni da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki domin maido da Bazoum kan muƙaminsa bayan juyin mulkin. Tsohon jakadan Najeriya Ambasada Jibril Tinade yana ganin cewa matakin na ECOWAS da kuma musamman Najeriya yana kan hanya.
Dan abin da ya shafi Nijar, ya shafi Najeriya, ya shafi West Africa, ya shafi Afirka gabaki ɗaya. Shi yasa shi President Lamu, President Ahmed Tinubu, ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a ƙasar Nijar. Kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan ƙasashen duniya, kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita take mulkin Nijar, da gwamnatin America, da kuma babbar muryar Majalisar Ɗinkin Duniya na Gataris. To duk waɗannan suna ƙoƙarin ne cewa a samu zaman lafiya.
To sai dai kuma General Abdulrazzaq Umar, wani mai sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya, ya bayyana ta baba kan yunkurin na ECOWAS da ma sauran ƙasashen duniya da ke da ra'ayin ɗaukar mataki kan juyin mulkin na Nijar.
Wannan goyon baya da suke yi, da gaske suke yi, ko kuwa ya kattabaka saboda so da dama waɗansu gwamnatocin musamman gwamnatocin yamma abinda suka faɗa daban manufarsu daban abinda suke aikatawa daban ban mu san gaskiyar magana ba idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki to amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne wala ba abin da zai wanzar
babbar damuwar da kasashen yammaci musamman abokan hulɗa da ma manazarta na cikin gida da waje suka bayyana shine yadda juyin mulki kan iya shafuwar kokarin da ake yi na yaki da ƴan tada ƙayar baya waɗanda rahotanni suka tabbatar da cewa sun kutsa tare da yin kakagida a kasashen yankin na Sahel Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC